Mai sauraro akan mita 88 da dugo jiyar da lafiyar mu da zamani sunana Abba Isa Muhammad daga nan kasuwar ɗan awaki da take yankin karamar kuma tarauni a nan jihar Kano wadda aka samu itla'in gobara a kwanakin baya kuma a yanzu haka kuma bada agajin gaggawa da tsunan daga jayyu ta jihar Kano wato Sema ta kawo ziyarar jaje da kuma gani da ido tare da kiyasin irin asarar da aka yi da duba ganin hanyoyin da gwamnati za ta tallafa wa waɗanda wannan al'amari ya shafa har ma kuma mun zanta da Sale Aliyu Jili wanda shine sakataren hukumar bada agajin gaggawa da tsugunar daga Jaliyo ta jihar Kano yayin wannan ziyara
akan rufe ko yaya aka sami irin wannan ta wuta ta tashi shikenan zaka ga ganin kwanuka na tashi kuma ka ta kwayan da aka rike suka rike wato abun rufin naga cewa suna ta kama da wuta shine za a sami in ba isa abu yanzu wannan ba dan sa'a da aka yi an yan kwana-kwana sun zo akan lokaci ba ba mamaki a ce dukka gurin nan gaba daya cinye da wuta kuma wanda zai iya hadawa da dabbobin tunda su dabbobin suna daure
kurfi bayan wannan jaje da kuka zo akwai wani tagoma shi da suka samu
eh ka san kafin ma mai mu ba da kawo gwal ko mai irin taimako sai ma mun duba mun ga wani irin asara aka yi sannan kuma mu koma mu zauna mu ba mai gwamnati shawara na irin abubuwan da ya kamata a kawo in Allah ya sa da zuwan mu mun tabbatar da cewa zai sa a zauna a yi tunanin abin da za a taimaka musu a kansu kuma da abin da duk ita gwamnati ta ga ya kamata ta yi akan wannan
kamar ya za ka kiyasta asarar da suka yi
yanzu ba zan iya tunda har yanzu mun sa ma'aikatan mu su tantance irin asarar da aka yi wataƙila nan da zuwa yamma lokacin da sun kammala ikiyasin su zan iya faɗa muku don bana son faɗa abin da ban sani ba
mun kuma zanta da mataimakin shugaban kungiyar 'yan wannan kasuwa wanda ya mana ƙarin haske game da yadda wannan al'amari ya faru da kuma ɗaukin da suke nema daga mahukunta
za mu so mu ji cikakken suna da matsayi
ne sunana Alhaji Adamu Haruna Wailare ni ne vice chairman na wannan kasuwa ta unguwa Kutaro ni local government
to a takaice me zaka bayyana game da faruwar wannan al'amari
wannan faruwa sun mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u jama'a sun yi asara a wannan guri saboda haka suke fatan gwamnatin nan mai tausayawa talaka musamman 'yan kasuwa ƙanana suke fatan Allah ya sa ta dan rage musu radadin abin da suka rasa
kamar rumfuna nawa ne suka kona
akalla za a samu kamar rumfa 80 ko 78
akalla kiyasin kuɗi zai kai nawa asarar da
a kiyasin da muka yi akalla zai kai kamar miliyan 58 zuwa 60
to menene makasudin tashin wuta
makasudin tashin wannan wuta shine mutanen mu da yake fitake ne suna tafiya su dawo da cikin dare suka kunna maganin sauro sai kama irin wannan kuma maganin sauron da suke lullaba maimakon tun da sauran sun ji dan yawa suka sake kunna wannan maganin sauron to shine ya kama sai kama wannan kuma abin shikenan tun da kasan mutum in yana bacci wani ya gaji dole sai dai in wutar ce ma ta tashi shi
to akwai wanda wutar ta shafa
kamar a jika a'a an dai wannan mutum yana amma shi kuma ba ma shafa sa sai ba dai dai ta kokari aka fito da shi daga cikin shi ba wanda dai ta kone shi
ina batun dabbobi fa da suke gurin
eh ai ka san nan bangaren ba mu cika dauki dabba anan ba nan abin da ya kasance a nan gurin abincin su ne da kuma magunguna da ake sayarwa da kuma masu trader haka da wani bukata za ta zo ka saya duk su ne a wannan bangaren gaba daya tun daga cikin trailer can abin da ya kama hannan gaba daya
haka kuma akwai wani taro da wato wata kungiya mai suna Partnership for Peace and Community Development ta gudanar a nan jihar Kano game da mahimmancin zaman lafiya da kuma yadda za a kaucewa shiga kutuntunu musamman inda ake amfani da matasa a wasu lokutan domin cimma wani buri na kawo rashin zaman lafiya ko kuma tada hargitsi har ma kuma mun zanta da shugaban wannan kungiya wanda ya bayyana dalilin yin wannan taro na manema labarai da kuma abubuwan da suke jan hankalin matasa da kuma gwamnati domin dai dawwamar da ko kuma samun zaman lafiya mai dorewa
to za mu so mu ji cikakken suna da matsayi
sunana Kumare Ta'alu Wali ni ne shugaban wannan kungiya da ake wa lakabi da Partnership for Peace and Community Development
to gashi kun shirya wannan taro na manema labarai a takaice me sakon
to kamar yadda ka ji sunan kungiyar Partnership for Peace wato ainihin gamayyar kungiyoyi ne da suka hadu domin tabbatar da an samu daidaito da zaman lafiya a cikin al'umma kuma mun kalle ne yadda kasan nan ta shiga tun daga lokacin da aka fara wannan wato ainihin zanga-zanga na NSAS zuwa yanzu gashi nan kwanan nan wasu suna son su sake tunzar matasa domin a sake dawa a yi wannan zanga-zanga na NSAS kuma muna ganin ba abu bane da zai haifar da dami ido kuma muke so mu amfani da wannan dama mu kira ga al'umma da a zauna lafiya domin zaman lafiya yafi kowane abu da muke bukata domin zaman lafiya shine abin da kowannen mu zai sa a ransa cewa zai taimake shi ya kawo ci gaba da yawar arziki domin in babu zaman lafiya wannan interview da kake mun ma ba lalle bane mu samu lokacin da zamu yi so mun kalli cewa muhimmancin zaman lafiya ga al'umma abu ne da yake da buƙatar a zo a samu masu kishin ƙasa su haɗu guri ɗaya domin a tattauna shi a kuma aiwatar da shi a wanzar da shi a gurare daban-daban saboda haka mun tsara abubuwanmu da jadawalin tsare-tsaren abubuwan da muke son mu yi tun daga shirye-shirye na gidajen rediyo za mu nemi haɗaka da gidajen rediyo akwai wato ainihin town hall meeting da muke son mu yi da sarakunan na gargajiya masu wato daraja domin mu tattauna da su akan muhimmancin zaman lafiya wanda insha Allah wa'annan abubuwan zai taimaka mana domin mu samu ainihin gwanzuwar zaman lafiya da kuma tattauna al'amuran da suka shafi tsaro domin mutane sai su zo cikin al'umma ba a san daga inda suke ba ba a san su wane ne ba su zo su zauna idan al'amura irin wannan sun taso su zo su tayar da husuma ko rashin zaman lafiya kuma a kasa samun yanda za a yi a wato nemo bakin zana saboda haka wa'annan abubuwan insha Allah muna sa ran aka yi su muka zo muka zauna da sarakunan gargajiya aka tattauna wa'annan matsaloli kuma aka nuna wa matasanmu cewa zaman lafiya abu ne mai muhimmanci da muke da bukata na tabbata matasa suna da hankali musamman matasanmu na Kano masu daraja mutane ne da suke da ilimi suke da hangen nesa kuma sun tabbatar da cewa wannan al'amura da ake tasowa da shi al'amura ne da ake son a karya arewa a karya musulunci a karya dukkanin mutanen da suke son zaman lafiya saboda haka mu muna amfani da wannan dama mu yaba wa matasanmu kwarai da gaske da musulmai da wanda ba musulmai da muke zaune a nan jihar Kano mun zauna lafiya kuma ba mu yadda ai wani zanga-zangar zai taso mana husuma ba kwanan nan muna sa ran insha Allah za mu danyi abu da ake cewa peace rally domin a fadakar da al'umma cewa lalle ya kamata su zauna lafiya
mafi yawancin lokuta za ka ga matasan ake zargi da wucewa gaba wajen tada fitintunu ko kuma shigewa cikin irin waɗannan al'amura akwai wani sako a matsayinka na matashi
mu dai farko dai muna son mu amfani da wannan dama mu yaba wa matasanmu na jihar Kano da arewacin Najeriya domin alamomi sun nuna sun waye suna da ilimin su na addini da na zamani domin lokacin da wannan abin ya taso daga bangaren kudu su ba su karbi wannan abubuwa ba kaga kenan sun san me suke ya kurin ba za a yi maloji ciki nadi a kawo ma ba zaton kawai za ka karba hannu biyu saboda haka akwai buƙatar ka san me ake son a yi me ake son a cimma kuma alhamdulillah an zauna lafiya an samu ci gaba domin wannan zanga-zanga a Lagos kawai an samu asarar kuɗi kimanin naira biliyan sama da biliyan 500 to kaga yanzu mu a jihar Kano misali aka ce an yi wannan asarar kuɗi ina za mu samu inda za mu zo a mai gurbin wannan asara
me ya kamata matasan su yi idan sun ga irin wannan al'amari
matasa idan sun ga irin wannan abu akwai hanyoyi da ake bi na farko irin wannan abubuwan da muka ce za mu yi na gidajen rediyo a fadakar da al'umma abu ne mai muhimmancin gaske na biyu akwai shugabannin al'umma akwai malamai akwai sarakunan gargajiya da duk za a zo a hada kai da su a kai musu koken al'umma domin su kuma su kai wannan koken gaba sannan akwai gwamnati gwamnati mataki-mataki ne akwai matakin mazaɓa ƙaramin hukuma da jiha akwai kuma 'yan majalisu na jiha da na tarayya da na wato ainihin majalisar dattijai duk irin waɗannan abubuwa doka sun tabbatar da cewa duk hanyoyi ne da ake son ake bi domin a isar da saƙo domin a kawo ci gaba
sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 a zangon FM da fatan Allah ya kare faruwar hakan a nan gaba ya kuma maiwa da waɗanda suka yi asara abin da suka rasa.